sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24.41 da kuma 60. Ma sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu a hanyar sadarwar internet a kodin yace akan voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri daga Washington DC muka sake dawowa. Kuma muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin namu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau. Nan gaba kadan zamu bude layukan mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da yake ci muku tuwo a ƙwarya. Kamar kullum lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ita ce 1-202-205-5555. Kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. Kafin mu kai ga yin haka ga Baba Yakubu da cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Barkamu da warhaka ga mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa matakin da Amurka ta dauka na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Turkiya da Kurdawa arewa maso gabashin Syria, duk da rahotannin da ke cewa ana ci gaba da gwamza yaki a wannan wuri. Trump ya faɗa wa manema labarai cewa duk da hare-haren da dakarun Turkiya suke kaiwa da safiyar yau, yanzu sun daidaita tashin hankalin kada sun rungumi shirin tsagaita wutan baki daya. Ya ci gaba da bayyana cewa Kurdawa suna farin ciki da wannan yarjejeniyar. A lokuta da dama a yau Juma'a an ji karan harsashe da kananan makamai a wasu wurare a arewa maso gabashin Syria, yayin da wasu shaidun gani da ido suka ce sun ga hayaki ya turnike sama a garin Ras Al Ain wanda ke dab da kan tsallaken iyakar Turkiya. A wata sabuwa kuma shugaban Amurka Donald Trump ya je jihar Texas jiya Alhamis, inda ya gudanar da gangamin siyasa a birnin Dallas domin neman goyon baya a jihar wanda a baya take zama jihar da jam'iyyar Republican ke samun nasara na ƙuri'u. A gaban dimbin magoya bayansa, Trump ya bayyana nasarar da Amurka ta samu wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Turkiya, inda Turkiya ta amince da dakatar da kai hare-hare a kan wani wato na wani dan lokaci a Syria domin baiwa mayakan Kurdawan daman barin yankin da suke a ciki. Trump ya ce Turkiya za ta kasance cikin farin ciki, su ma Kurdawan za su yi farin ciki, kana ita kungiyar ISIS ba za ta yi farin ciki da abubuwa da ke faruwa ba. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ne ya sanar da cimma yarjejeniyar jiya Alhamis bayan da ya gana da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan a birnin Ankara. Jinkirta kai hare-hare yana zuwa ne mako daya bayan da Trump ya janye sojojin Amurka daga yankin wanda Kurdawan suke arewa maso wato arewacin Syria, lamarin da ya bude wa Erdogan hanyar fara kai hare-hare akan mayakan Kurdawan, kuma ya kawo tarnaki a yankin har ma ya haifar da damuwar sake farfadowar kungiyar ISIS. Hukuncin da ya sha suka har ma daga jam'iyyarsa ta Republican, Trump ya amince da cewa matakin da ya dauka ya dace. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An fara tattaunawan zaman lafiya tsakanin gwamnatin Sudan da 'yan tawayen arewacin ƙasar ta SPLM North da kuma wasu ƙananan ƙungiyoyin 'yan tawaye guda biyu a ƙasar a yau Juma'a a birnin Juba. Bayan wani zaman sa'o'i uku masu shiga tsakani da kuma jami'an Khartoum da ƙungiyar 'yan tawayen SPLM North sun sanar da manufar wannan tattaunawar. Mai magana da yawun gwamnatin Sudan Muhammad Hassan Al-Teshi ya ce ɓangarorin sun amince da abubuwa da za a tattauna a wurin taron. Ɓangarorin sun tsara yadda za a gudanar da jerin taron, jerin batutuwa da za a tattauna a wannan taro da suka haɗa kamar haka: farko tattaunawar siyasa, ta biyu kuma abubuwa da suka shafi kai kayan agaji da kuma harkokin tsaro. Daya bangaren na masu tattaunawar da sun ce su ma sun amince da waɗannan manufofi na tattaunawar da za a yi. Mai magana da yawun ƙungiyar 'yan tawayen SPLM North, Ajak Muhammad, ya kira abubuwan da za a tattaunawa tamkar wata babban nasara ce. Kungiyar ta ƴan tawayi ta dade tana yaki da gwamnatin Sudan a yankin Nuba shekaru da dama. Da ƙarshe shugabannin tarayyar Turai suna fatan majalisar dokokin Burtaniya za ta kada ƙuri'a na amincewa da sabuwar yarjejeniyar ficewa daga tarayyar Turai idan ta zo gaban ƴan majalisa a gobe Asabar, amma tuni jam'iyyun adawa suka ce su basu amince ba. Prime Minister Boris Johnson da kungiyar tarayyar Turai sun cimma matsaya da safiyar jiya Alhamis, makonni biyu kafin alƙawarin da ya yi na ficewa da kungiyar tarayyar Turai ko da yarjejeniya ko kuma babu. Johnson ya kira sabon yarjejeniyar mai girma ga Burtaniya da mutanenta da kuma kungiyar tarayyar Turai. Sai dai dukkanin jam'iyyun adawan kasar sun yi fatali da yarjejeniyar ciki har da kawayen Prime Minister Johnson, North Ireland Democratic Unionist Movement.
Baba Yakubu Makeri kenan da labaran duniya. Da su a shirinmu na rana kun ji wani kutsuri daga tattaunawar da na yi da darakta mai kula da sashen shari'a ta hukumar bada lambar shaidar zama ɗan ƙasa a Najeriya, inda ta yi bayani game da lambar da kowane ɗan ƙasa ya kamata ya mallaka da kuma baƙi masu shigowa. Yanzu za ku ji sauran gutsirin tattaunawar tamu, inda na yi mata tambaya akan batun kati na dindindin da mutane suke dakon za a basu. Sai ta ce
nan da zamu dawo mutane zabi kun kana son kotun nan ka biya a tsayi ne saboda kotun nan biya ma cin kuɗi kuma kuɗin nan babu kiya kan kasa in gwamnati ta yi kokari ta sa an register ta an baka lamba da Najeriya da duk kasan duniyar da ka je in kana da lamba haka sai me ye identity din ka rubuta wannan identity za su bincika identity din nan ai akwai masu biya yin gabi ne da kafin da mun yi kokari mun sa karfafan
matakai
a jikin wannan kati
matakan tsaro
wanda ya kokarin ma ya ce zai yi da bishi to katin ma zai lalace da baki
daya. To Hajiya, baki gani akwai buƙatar ku daɗa wayarwa al'ummar Najeriya kai game da wannan katin zaɓe
da kullum ana kan wayarwa wasu dai ɗan Najeriya sun fiti yadda kan cewa in dai ba kan su yi ba yanzu muna da ofisoshi wajen 1,600 a cikin Najeriya amma ya yi nan da su ita ba ko yadda abin da ya kamata mai samun da yi da su ita abin da nake ciki shi ne shi wannan identity da ya kamata member da ya kamata a ce kuma an samu bayanan cikin wannan yanzu yana daga cikin dokokin United Nations ta ƙoƙoli
Majalisar Ɗinkin Duniya da lambar shaidar ta zama ɗan ƙasa tana da adadin mutane a Najeriya wanda suke zaune cikin ƙasar yanzu.
A yanzu kan ba zan iya baki ba don ba zan za ki tambaye ni wannan tantan da akwai ƴan baka da kuma ba kowannan da bane sai na tambaye su duba data da su ba.
To akwai lokacin da kuka kayyaje cewa dole kowane ɗan ƙasa na ɗan Najeriya sai ya mallaki wannan lamba na musamman.
Eh to ake mun sa da mu kalle da jin kanciya da sun da su ya zai sa da amma mun sa ka'ida tun daga sai da wannan January na wannan shekara kan cewa duk wasu abubuwa da za ta yi in ba ta da banda shaidar ɗan ƙasa ba za a yi mata ba kuma in sun kai mata akwai akwai tara da kai da kai da ba ka da shi da ka je da wanda na yi masu tsalla ba ya kanta mata ba ya yi mata akwai tara amma ba mu fara zance da wajen tara ba muna so mu ba a mutane lokaci saboda mu ma mun san ba mu da wajen rijista da yawa sai amma kin ga lokaci da da sai muka gama ba da wannan license na wanda za su yi zamana muna da wajen registration wajen 50,000 a Najeriya daga 1,000 muna da 50,000 ko 20,000 kin ga za mu iya zuwa ne mu tabbatar da wannan dokar da ta yi da ci gaba.
jiya Hadiza Ali daga ban daraktar sashi mai kula da al'amura da suka shafi shari'a ta hukumar ba da lambar shedar zama dan kasa ta Najeriya kenan a hirar da muka yi da ita. Yanzu zamu bude muku layin muku kira ku bayyana mana ra'ayinku kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Ni har ma na azu sai yake ni kai rama malam mai dalluban daula
yayi kuri ni har ma na azu sai yake ni
kai rama malam mai dalluban daula
yayi kuri ni har ma na azu malam ne
kai rama malam mai dalluban daula
yayi haka sai na gano fa kure ci ni
kai rama malam mai dalluban daula
yayi wata sai aka gane buzuru ni
kai rama malam mai dalluban daula
wannan salo ma sai aka gane fabera ni
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To da alamu mun samu kiran mu ta farko daga jihar Kaduna. Wake kan layi daga jihar Kaduna.
To sunana Sabo Kima na kira ku daga Marban jihar nan Kaduna Najeriya.
To mana Sabo menene ra'ayinka na kashin kanka a yau Juma'a?
To ra'ayina na kashin kaina shine ina so in miƙa kuna zuwa ga shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Haka.
Akan yi tana da gari na Marban jihar a 1903 da ya fara fitowa takara. Anan ne zo kaddamar da kankan din shi a nan Marban jihar lokacin da CDC ta hana shi ya yi kankan a nan Kaduna. To kuna so a wannan mulki nashi na biyu tana da mu ya zo ya gina mana makaranta ta kwana ta 'yan mata a nan garin Marban jihar. Domin 'ya'yanmu mata su samu ilimi su daina yawan tallace-tallace da suke fama.
Marban jihar kawai kake so, Marban jihar kawai kake jan hankalin shugaban kasa ga gina makarantu?
Eh, ya zo ya yi ko'ina amma haji a yakin sa an ce kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi.
Haka aka yi.
Wato muna fata mu ma zai tuna da mu a zo a yi mana abin da yaranmu da jikokinmu za.
To mun gode Malam Sabo. Yanzu kuma sai kira mu daga kasar Nijar. Wake kan layi daga Nijar.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Babu alalin da dogon duki a cikin jamhuriyar Nijar.
To Malam Ali menene ra'ayinka a yau?
Ya bisa eh ga wanga da bi da zakkuwa ni kasan Nijar ana ma mutane katoti. Ina kira ga ɗan siyasa. Sai da kara su waye ma talakawa kai wanga zabe da aka yaba mantar wancan zabe.
Me bambanta shi?
Ko tanka.
Me bambanta zabe?
To ka san wanga zabe ne kawai sai ai. Sai kana tsena za ka zakkuwa gaba da sunan ka da hotan ka da so san ka kuma ka dawo da yatsu din ka.
Haka.
Ina so dan talaka ko sai za a yi za a yi abin ba. Tun daga shi an ce ka tuni ga ka ko ke komen. Ina ya kamata a ce ka wallo ne din siyasa su shiga cikin karkara ha. Ko kuma ka ba gani abin da ka nuna ba. Na gode mu da yawan da ta. Ina ma malari da gurgun da ke jahorin Nijar.
Mu ma godiya muke. yanzu kuma bari mu koma jihar Kano. Wake kan layi a jihar Kano a Najeriya?
To sunana dan Asaba mai fata ya wuri daga nan Kano.
To ya menene ra'ayinka a yau?
To ni ra'ayina shine wani al'amari ne ya faru a garin Zuru. Wani bawan Allah mara imani ya zo ya iske dawaye masu shan nono, ya sa hannu ya dauki guda, to wurin ya dauka waya su ta fadi, aka bi wayan nan aka gane wanda ya dauki yaron nan, amma har yanzu babu amo ba labari. Shi yasa nake so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga hukumar kare haƙƙin bil'adama, Isa Sanusi da kuma shi kwamishinan ƴan sanda na jihar Kebbi, da a bisa wannan al'amari. Yaro ne karmi mai shan nono ɗan biyu ne an ɗauke guda har yanzu ba a gane shi ba, ko alhali an kama wanda ya ɗauki wannan yaro, saboda lokacin da ya duka zai ɗauke shi waya ta faɗi. An yi amfani da wannan waya aka gane shi, an gane wanda ya ɗauki yaro nan, amma har yanzu ba a ga yaro ba. Muna amfani da wannan dama in yi kira ga waɗanda wannan al'amari ya dogara ga wuyansu, don Allah don Annabi a taimaka ma wannan yaro.
Mun gode sosai Malam ɗan Asabe. Yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna. Wace kan layi daga jihar Kaduna?
To sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigasu a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, menene ra'ayinka yau?
To ra'ayina yau Hajja, muna ƙara kiran kunnan gwamnati da hukumomin jihar Kano bisa ƴaƴan nan da aka sace wa'inda aka kai su yankin Inyamurai aka canza musu suna da addini. Muna nan muna sa ido mu ga wannan hukunci za a yi wa'innan mutane da suka je suka ci ma wa'innan yara zarafi. Muna san mun sa ido kafa ta yaɗa labarai, idan ba wani abu za mu ci gaba da yayatawa sai mun ja hankalin hukuma ce wani abu. Ko muna ƙara kira ga gwamnatin jihar Kaduna tana kokari magana ta gaskiya dajinan na bayar gasa. Ya kamata a zo a ci gaba da gina barukoki, duk da mun ga ana gina barukin soja daga wajajen sabon titin nan zuwa tashan jirgi. Ya kamata gaskiya a gina barukoki a jirge mana sojoji a dajin nan. Da fatan za su saurari wannan roƙo na mu, tashi lafiya.
Mun gode Malam Murtala. Har yanzu dai layin mu a buɗe yake, ku kira ku bayyana mana ra'ayinku na ƙashin kanku. Kuma da alama mun samu kira daga jihar Bauchi. Wake kan layi daga Bauchi a Najeriya?
Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
To na kafin Madaki, menene ra'ayinka yau?
To ra'ayina na yau, da farko zan gode ma shugaban kasa Muhammadu Buhari bisa manya-manyan ayyuka da ya mana a jihar Bauchi guda uku. Na farko ya gina mana police secondary school a garin kafin Madaki, sannan ya gina bariki na sojojin sama a garin Durum, uwa uba kuma ga man fetur da ya sama mana a garin Alkaleri. Lalle wannan muna godiya ma shugaban kasa. Sai kuma magana kafin Zaki Dam, muna roƙon shugaban kasa da ya dawaye mana wannan kafin Zaki Dam a jihar Bauchi, in ya mana zamu samu ci gaba kwarai da gaske. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam.
Kuma mun gode kana Ayuba. Yanzu kuma bari mu koma birnin tarayya Abuja. Wake kan layi daga Abuja?
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Wake kan layi?
Sulaiman ne daga nan.
To Malam Sulaiman, menene ra'ayinka?
Alhamdulillah, sun da nake kiran ku ban taba ta da ina rai kullum ban ta maku ba.
To madalla, yau kai sa'a kenan.
Wallahi su ra'ayina game da yaran nan da aka fasa a kan aka canza musu kima, to inda kamar hudin ne aka ɗauki nasu da an samu matsala. Domin ka ga Liya Saridu da ita kaɗai ce ma ba a fidda ta ba, amma ka ji cike da
amma. Malam Suleiman, ka san cewa an taɓa yin irin wannan ma a baya shekara ta 2016 a Kanon, tsakanin Kano da can Kudu.
An taɓa yi wani yaro da ya ɗauko wata yarinya. Kaga wannan ma ba abin da aka yi, mu kuma yara ne masu gudatar.
To me? To waye alhaki yara ta yi a wuyan waye domin kawo magance irin wannan matsala? To da alamun mun rasa na Abuja Suleiman, to yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Yakubu Dot 717.
Kama ne Yakubu, menene ra'ayinka yau?
Kuma ina kiran waya ne daga nan garin Kamuru Ikulu.
Godiya muke, muna sauraron ka.
Da farko dai ina mika saƙon gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa Garo, wanda ta shi murna da samun taruwa da yayi.
To to menene kuma ra'ayinka?
Sannan kuma to ra'ayina dai anan wajen ina da kira gwamnatin APC alƙawarin da suka mana wanda ba su iya cika ba, to muna kokarin su tabbatar da su koma da mu inda PDP ta aje mu, domin mu rinka mun gane can jam'iyyar PDP ta ne mai son talaka.
To Malam Yakubu, me yayi zafi haka?
Eh, abin da yayi zafi saboda kafin samun mulkin na cin shinkafa hudu ɗaya naira 300 kuma na shan mai naira 86
haka.
Duniya matsiran talaka, ban ga wani abin da gwamnati nan ta mun wanda zan yabe ta. To kafin su gama shekara 8 din su mai da mu wancan matakin ya fi mana kwanciyar hankali.
To mun gode Malam Yakubu. Yanzu kuma sai kira daga jihar Gombe. To na Gombe, dan Allah ka kashe rediyon ka sai mu ci gaba da magana.
Okay. Kuna magana da Aliyu Musaliman ne.
Wani Aliyu, menene ra'ayinka?
Ra'ayina zan yi magana ne dangane da yadda mutane suke ainihin makawiyar su ga shugaba Buhari, alhali ba abubuwan da aka yi a Arewa.
Idan ka ce makawiyar su ne kake nufi?
Yanzu, yawwa, ina kira gare shi yawai Arewa, musamman ma Arewa maso gabas. Duk abubuwan a rubuce suke, ba abubuwan da aka yi Arewa, duk hayaniya ne, karya ne kawai saboranta. Na kuma ina gaishe ku kuma ma'aikatan mu da Amurka, musamman ma Hajiya Halima.
To mun gode Malam Aliyu. Yanzu kuma bari mu koma Jos a jihar Plateau. Wace kan layi daga Jos?
Kuna magana da Alhaji Babaji mai gwanjo Jos Plateau Kandahar.
To Alhaji Babaji, menene ra'ayinka na kashin kanka?
Wato ra'ayina, ina roƙon shugaban ƙasa ya tuyo mana magu Jos ya zo ya ga ba mu da kasuwa. An zalunci 'yan kasuwar Jos, an cire su a kasuwa. Abin da aka biya kuɗin rabeniyu miliyan 1,500,000, ba kasuwar miliyan 10,500,000, ba kasuwar ba dalilinta. An cire rododin kasuwar muna, an ce kuma an share kasuwa, kasuwar nan biliyan 1,500,000,000. Sannan ku dauga inda kasuwar suka kare, ba matsugunin kasuwanci, an haɗa baki da wani malami, ana zalintar mutanen jihar Plateau. Saboda haka mu muna kira ga gwamnatin tarayya, bawan Allah nan da Suke Salu na Kande, shi ya taimaki 'yan kasuwa, ya ba su kofar gidansu ake kasuwanci, yake taimakon mutanen Plateau. Saboda haka muna so a zo a dora sharar da aka kwashe a biliyan 1,500,000,000 a kasuwar nan.
Mun gode sosai Alhaji Babaji, muna kuma fata gwamnati ta ji kira. Sai kuma jihar ka Niger yanzu. Wake kan layi daga jihar Niger?
Ibrahim mai wankin mula a garin Mai Gode a Kimba.
Ta Malam Ibrahim, menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina akan wanda ke cewa ainihin naira 30 za ka ce ka koshi a Najeriya, shine zan dan karkata bangaren shi yau.
Haka. Kana nufin
don saboda
wake na
yanzu ba ma naira 30 ba, kuna sannan Allah ya muna bayani akan naira 100 ma da mutum zai ci koshi a wuri daya a Najeriya, shine muke so in sai muna bayani.
Waye zai muku bayani?
Kamfanoni na?
Waye zai muku bayani?
Shi wannan wanda yake naira 30 za ka, wanda yake naira 30 za ka ci ka koshi.
Ba shi da suna?
Sai muna bayani akan haka.
Ba shi da suna?
Eh?
Ba shi da suna?
Ministan gona na Najeriya.
Oh, to na fahimce ka, na fahimce ka
Malam Ibrahim. Yawwa, to sai muna bayani akan haka.
To mun gode sosai Malam Ibrahim. Yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wake kan layi?
Ya Aisha, sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, menene ra'ayinka yau?
To ina da roƙo ga gwamnatin jihar Kaduna ta bangaren kwamishinan tsaro na jihar Kaduna, wannan garin da ke garin Saulawa da ke karamar hukumar Birnin Gwari, gaskiya mutanen nan kullum sai an ɗauke musu mutane aƙalla mutum uku, mutum huɗu, mutum biyar. To ya kamata gaskiya kwamishinan tsaro ya duba wannan gari na Saulawa, domin Saulawa ne suna cikin kakanika, mutane suna ta barin gari saboda sakamakon rashin tsaro, don haka a kula da wannan bangare. Kuma muna godiya ga su kansu mutanen Dankuwa Sagu, irin na zaɓar shi kan shugaban ƙaramin kuma na Suleiman Sahabi Shinji da suka suka tsara zaben shi a matsayin dan takarar ciyaman na karamar hukumar Dankuwa Sagu. To muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka mutanen Dankuwa Sagu da alkhairi, kuma jihar Kano da mutala ya magana akai wannan.
To ina da alamu mun rasa na Kaduna. Yanzu kuma sai kira mu daga Abuja, birnin tarayya Najeriya. Wake kan layi?
Hello.
Hello, wake kan layi?
Ina wuni?
Lafiya kalo.
Ina magana da Ashiru.
Sama da Ashiru, menene ra'ayinka?
yau jama'a ana bayyana ra'ayin kai ko
haka akai
gaskiya ne
muna sauraron ka
mu dai muna fata abin da ke faruwa
to da alamu mun rasa wannan kira na Abuja kuma da wannan kira na Abuja zamu dakatar da dauka lambobin ku a yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu masaro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu anan na cewa karfe 5 saura minti 6 minti 4 ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice kuma wannan gaban kasar jahuriyar Kamaru ta nemi kawo da tsantsan da yake kokarin yi a bangaren tamolan kasar anda shugabannin gudanarwa na Pinkafood da masu fada aji na hukumar kwallon kafan suka kira wani taron gaggawa a birnin Yaounde sannan kuma suka gayyaci duk waɗansu wakilai guda 10 na jahohin kasar domin kowannen su ya bayyana irin matsalolin da suke fuskanta kafin a fara ci gaba da gasar La Liga na kasar ta jamhuriyar Kamaru da ma irin matsaloli da suke fama da su wajen karancin kudade da kayayyakin motsa jiki irin na zamani shugaban hukumar Musta Njoya ya ce zai yi kokari mutuka yaga ya gana da ministan motsa jiki da tsale-tsale na kasar ta Kamaru domin cimma burin sa wajen daidaita al'amuran sannan shugaban yayi wa matasan ɗan kasar da shekaru 17 fatan alkhairi a gasan da suka je fafatawa a kasar Brazil anda yanzu haka suke wasannin sada zumunta da takwarorin su na kasashen duniya daban-daban da zuman za su yi kokari na ganin cewa sun tabuka wani abin ku zo mu gani a gasar kofin duniya na matasan masu magana dai suna cewar ba giringirin ba dai tai mai Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
ga da Muhammad Garba da wannan shiri kafin mu karkare shirin ga Baba Yakubu Makeri ya sake dawowa da labarai amma wannan karo a takaice
Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa matakin da Amurka ta dauka na cimma yarjejeniyar tsakaita wuta tsakanin Turkiya da Kurdawa a arewa maso gabashin Syria duk da rahotannin da ke cewa ana ci gaba da gwamza yaki Trump ya faɗa wa bani ba labarai duk da hare-hare da dakarun Syria suka kai da safar yau Juma'a yanzu dai sun daina tashin hankalin kanin sauran gumi shirin tsagaita wutan baki daya an fara tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Sudan da ƴan tawayen arewacin kasar ta SPLM North da kuma sauran ƴan tawayen kasar sai dai ana ganin cewa wannan zaman ana da ake yi shi a birnin Juba zai kawo zaman lafiya tsakanin bangarori bayan wani zaman sa'o'i uku masu shiga tsakani da jami'an Khartoum da kuma kungiyar ƴan tawaye SPLM na North sun bayyana da manufofin tattaunawar da za a yi
ta da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin a daren yau kuma shirinmu na karshe a wunin yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da a bari ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa a duk lokacin da kuke da buƙatar sauraron shirye-shirye mu za ku iya yin haka a wayoyinku na salula akan dandalin VOA ko kuma muhawara a shafukanmu na Facebook ko Twitter yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Letters Version da ta hada ta kuma bada umarni da injiniya mu na wannan lokaci Mr. Craig Burns ne Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya